haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage to a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da Dr. Suleya Usule malami a tsangayar koyar da aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano kuma mataimakin shugaban kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a ta Nigeria wato Nigerian Institute of Public Relations. A cikin wannan hirar yayi bayani dangane da ka'idojin da dokokin aikin hulɗa da jama'a a Najeriya tare da sharhi akan sarƙaƙiya da kuma ƙalubalen aiki. Haka kuma yayi ƙarin haske game da ƙoƙarin da cibiyar ta NIPR ke yi wajen tsaftace aikin hulɗa da jama'a da yaɗa labarai. Ya kuma yi ƙarin haske akan matakin da gwamnan jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje ɗauka na dakatar da mai magana da yawun gwamnati na musamman a kafofin labarai wato Salihu Tunkwaya Kasai. Ga hirar tasu da wakilin muryar Amurka wato Muhammad Ibrahim Kwari.
Tunda ku kwararru ne a wannan fanni, a nazarinku me kuke ganin ya yakan haifar da irin wannan rudani yau a ce an saukewa ne an yi kaza da makamantansu?
Wato da farko dai wannan matsayi ne wanda yake matsayi mai wato mi rikakkiya irin wanda duk wanda ya sami kansa irin wannan matsayi dole sai ya yi taka tsantsan. Amma abinda za mu iya cewa ya ikan jawo wannan abu, na farko abubuwa ne kamar guda biyar. Na daya, sai ka fara duba shi wanda ya yi wannan abu yana da certificate na ya zama mai magana da yawun wani ko kamfani ko wani mutum, ma'ana aiki akwai wata cibiya da za ta amince maka a ce ka doka ya bata ta amince maka kai irin wannan aikin. Kamar misali zama mai magana da yawun wani, akwai cibiya a Najeriya, Nigerian Institute of Public Relations, ba a yarda a dokan Najeriya ba a yarda kai irin wannan aiki ba sai kai ka sami takardar shaida daga wannan cibiya ta amince maka. To da farko tukun sai mu fara dubawa wannan mai magana yana da irin wannan shaida na ɗaya kenan. Na biyu, wani lokaci su masu magana da yawun shugabanni sukan karanta body language, ma'ana yanayin shugabansu, sai su yi jawabi akan abu akan wannan, sai su ce a kamar shugabana baya shiri da wani, to sai su fito su yi magana akan wannan. Wataƙila kuma wannan karanta wannan body language na shugaban yanda kai ka gane kila ba haka shi wannan shugaban alƙiblarsa take,
tunda dama hasashe ne.
Na uku, wani lokaci akan sa su su yi aikin, shugaban zai ce yi aikin yi min kaza, amma zai boye a baya. Idan abu yayi zafi sai ce dama ba ni na sa shi, sai kai ka zama mai laifi. Wani lokaci akan sa su, wani lokaci kuma su masu aikin sukan yi azarbabi ma su wuce gona da iri a aikin. Kasan wani lokaci idan mutum ya shiga power, ya shiga gwamnati, sai kaga ya dauki kamar shi ne gwamna ko shi ne shugaban kasan irin wannan aikin. Wani lokaci idan aikin ya shige shi sai idan ga yin abin kamar ma shi ne shugaban kasar ko shi ne
yana zumudi,
yana yawa zumudi. Wani lokaci wannan abin ya kan ja su su irin wannan aikin. Na biyar shine kuma zaka ce kai wannan kana so kai ma fa kai jawabin ra'ayinka, ka faɗi ra'ayinka, wanda a doka na aikin ya baka dama kamar dan ƙasa kai bayanin ra'ayinka. Amma saboda saninka da aka yi da wani ko da wata organization ko da wata hukuma, babu yanda za a yi al'umma su raba kada wannan ma'ana ra'ayinka da wuya al'umma su iya raba shi da ra'ayin wanda kake wa aiki saboda haka a dole in kana irin wannan aikin dole ka hakura da ra'ayinka
ka
sadaukar da shi inda kana son ka kai nasara akan wannan aiki ba wai dan doka ta hana ka faɗi ra'ayinka ba a'a amma saboda yanayin matsayin da kake kai a irin wannan lokaci dole wani lokaci ka hakura da ra'ayinka ka tsaya kai kallon wani abu wanda kana ganin zaka iya magana kai
Dokta kace ga dokoki abinda suka shimfida da ka'idodin wannan aiki to yanzu idan aka samu ana ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa wanne tasiri zai ga ita cibiyar NIPR na farko kenan ita kanta da kuma waɗanda suke irin wannan aiki a matakai daban-daban kamfanoni ne hukumomi ne da sauran wato cibiyoyin hulɗa da jama'a
wato ita cibiya tana da ethics committee irin wannan in ya faru ta kan dauko case din ta duba shi da farko tukun za ta fara duba ma wanda yi wannan abin danta ne to in danta ne to akwai hanyoyi da ake ladabtar da mutum in danta ne ai kamar likita ne ya je ya kibin ka'idojin operation ya je ya kashe mutum akwai Nigerian Medical Association shi biya mai kula da likitoci a wanda take duba ayyukan likitoci idan ka je kai abin da bai dace ba za su hukunta ka ku lauyoyi ka je kai wani abu wanda bai dace ba akwai Nigerian Bar Association to haka ma irin wannan aikin akwai Nigerian Institute of Public Relations to sai a fara za mu fara dubawa a gani yana cikin yana ma da certificate in babu to mun san matsayinsa
menene certificate din misali
ma'ana cibiya ta amince yin irin wannan aiki
na'am ta sahale masa
ta sahale masa ta bashi certificate na yayi to idan har yayi to muna da tsarukan hukunci wanda za mu bi a hukunta shi idan kuma ba dan cibiya bane to da mun aikin ma da yake ma ba kan doka yake yin sa ba illegal abiki is a quack
ce bane jiya
ko is bahalatacce bane za mu yi hada shi da yan sanda doka ta bamu dokar Najeriya
to idan haka ne za a iya cewa idan haka ta faru misali kuka yi irin wannan bincike kuma ya kasance ba shi da wannan wato register da wannan cibiya ta hulɗa da jama'a ta ƙasa laifin waye za a ci kenan laifinsa ne ko kuma laifin wanda ya naɗa shi
laifin wanda ya naɗa shi ne domin doka tana nan ta Najeriya dokar da ta bada dama a yi zaɓenka ka hau ka zama gwamna to akwai irin wannan dokar ma ita ma Najeriya ta yi ta cewa duk wanda zai zama mai jawabi da sunan gwamna sai ya karbi wannan shaida ta wannan cibiya saboda haka kuma duk gwamnonin sun sani duk gwamna duk shugaban kasa duk shugaban wata company ya san da wannan dokar dokar tana nan a kasar nan saboda haka in ya faru aka nada wanda ba bai dace ba to laifin wanda suka nada
nan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu wato Dr. Sule Ya Usule da kuma wakilin murya Amurka wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wato Mahmud Ibrahim Kwari ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC I'm
Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Da hospital guda daya da aka gina a Gwada Muna. In kula an yi free HS, a Gwada Muna makaranta daya da aka gina. A Gwada Muna ruwan gane ake sha. A Gwada Muna lantarki nawa aka ƙara cikin wanda aka aiki.
Yanzu haka maganan nan da muke ba. Saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Aduran Kwakufa Ado yake nunawa da kuma mataimakinsa yanzu ko a cikin zangonnan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakub Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowacensu ta mallaki ƙasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wace gwamnatin su ce tafi ciwo Ghana bashi ko me aka yi da kuɗin kuma sannan wace ce cikinsu tafi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa to sai mu ci gaba
sai zanga ya maka fa miliyan bu mun je mun yi rancen bashin da muka ranci 54,000 muka yi wayan ga aiki da shi su sun anshi 140,000 ba abin da suke
wato kana nufin miliyan 140
biliyon ba miliyon ba
biliyon na'am
rancen da suka yi sun ranci kuɗi biliyon 140 basu kulla maka su kukan kasan ga komi da shi ba NDC sun ranci biliyon 54 akwai hospital da aka gina ya fi 30 an gina Abuja airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin da ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an yi da shi ba
to
ba kuma ta daya da suka fara ya ce ma jama'a ya kira ya gina na secondary school 350 wani kwari bai iya a gina a Gwada Muna hospital guda inda kuna tunanin jama'a da lafiyan jama'a da hospital guda daya da aka gina a Gwada Muna in kula an yi free HS a Gwada Muna makaranta daya da aka gina a Gwada Muna ruwan gane ake sha gudda abin da awon nawa suka aka tara cikin wanda aka iske a Gwada Muna lantarki nawa aka tara cikin wanda aka iske banda kari
to Alhaji Adawaruf bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda na'am to Alhaji Adawaruf bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata yawa da ya kamata ya maida martani sannan mu ci gaba akan abinda muke tattaunawa Alhaji Ahmad Ayuba to
shure-shuren nan ba zai hana shan kayi ba kaga misali a harkar tattalin arziki a ƙarƙashin su lokacin su muna daukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kuɗin ruwa da shi akan ba su saka
wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗayan kuɗin da ƙasar Ghana ke samu tana biyan kuɗin ruwa da shi
6.9
kusan kashi 7 cikin 100 kenan
eh aiki na gari da mai dubun nasara nan a duran kwakufa ado yake nunawa da kuma mataimakin sa Dr. Mahmudu Bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da kari kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata badakala da suka yi na wani watan harkar makamashi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka dauko wasu kayan lantarki na jabo wanda ba ma bukatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa kusan da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan ba su suka da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da daraba muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu ɗazu ina ma misalin ayyukan da muka yi a Zango na tambaye ka na ce ka tambaye shi
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan
bari mu bashi misali yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su wa'anda iyayensu talakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu kuɗaɗen da za su tafi da shi wato za su biya a jami'o'insu da kuma makarantu wato university da shi tertiary education a zangon ne ma kenan ba kasar Ghana ba su gaya mana zango me su suka yi a zango na musan mai hirar zango a me sa yake kaucewa ne daga hirar zango
eh to yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yake cewa mutanen zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka taba gaban mutanen zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen zango
in ka ce zango ina
zango gane gabaki ɗaya nake nufi in na ce zango gane gabaki ɗaya nake nufi
awon atra da zangon kuma shi ba su kada ne zango
haka ne gaskiya
ba su kada ne zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni kuma maganin da yake yi yace sun yi mazango ka sai su kai mazango ya kwana min makaranta daya yaran mu fa addamuwan mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kai su church kowane sunday church ake kai su su dole ne ka je church akwai yaron da yayi gudun church ya hau
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga Benue ya faɗi ya mutu ko
Allah maka albarka
na'am
yau abin da suna da tunanin zango daga suka zo suka bude ministry na zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen cin kuɗi ina so mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
da yake da ya fara ka ji abin da yace bai abin da kuɗi kai ba ka ji abin da yace ba
a'a
ka ji abin da yace ni ban so in attacking su ba tun da farko da na fara ban so in attacking su ba issue muka je aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes
mun zo mu attack juna amma in ko kyale shi yana attack ashe ni ma shan na attack su domin magana abubuwan da suka shuda magana ba mugun abu yana nan da yawa ta iya kira maka ɗaya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abin da ya kamata mu yi gaba sun yi so kasan mu ya tafi daidai
yawa
ban zo a tace su ba amma ku jale shi yana maganar da ba daidai ba
ko da yake in yayi zance kun ci kuɗi dole na ja hankalin shi in ce kai haka saboda ba ci da shaida akai ka gane in yayi
ka duba irin abin
a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka maida martani ka ce suna da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan
kuɗin da suka yanka za a taimaki zango da shi
okay
ya kwana maka inda aka bi da kuɗin ya suna shi zango development fund me aka gina da shi ba makaranta ba ja ruwa an
kai wani zango ba, ba kai lantarki wani zango ba, ba a gina ko toilet rurin ba haya ba a gina ba zango ba. A gwada muna abin da aka yi gine-gine cikin zango, ba ko daya, to kudaden da aka yanka ma ministrin zango na yi. Abin da sa ne wannan magana kenan. In ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin, check me za ka ce.
Haka.
Yau ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministrin zango, an doke an yi wani abu daban da shi, ba a gina mu da ko makaranta ɗaya cikin zango, ba zango kuma shi ba zangon Akra ba.
To Alhaji Audu Arif,
kama da suke nan ba abin da aka gina musu.
To Alhaji Audu Arif, bari mu ci gaba daga kanka akan zancen. Alhaji Ayuba, mun dawo kanka ka mai da martani, amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif. Da yake kana zancen cin kuɗi, kuma su abin nan ko ce ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi, kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa, to menene NDC ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin, wato idan Allah ya ba ku sa'a ko in ya kun dawo akan ƙaragan mulki, menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana?
Baba, ba yau muka fara, ba zan ga akwai ɗalibin NDC da aka bincike shi aka same shi da laifi, yanzu aka yana sarka. Maganar da muke yana sarka. Rashid John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki, ya gaya ma mai shi, na baka aiki ka zo ka taimaki kasa, ka taimaki talakawa ne. In ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri, in aka same ka da laifi, kuma za mu aishe ka ba. Akwai amuna ɗaya. Duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasanmu na MPP ba ɗaya da aka tuhumunci. In aka yi bincike, aka kai ofishin president, ce ya zauna kai, ce ya zauna kai. To mu zan gaya maka, ba wai wutan wanda za a ba aiki ya yi, in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan, mu daure mai gindi, mu kashe magana. Yanda Nana Akufo-Addo yake yi kasan nan.
To barkan ku da kokari malamai, muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa, inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa. Ba safar kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba, to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da gwacece, wato gwacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta, wannan harka ta cin hanci da rashawa tafi kamari. Yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC, muna fatan mun ba ku lami lafiya, sai anjima.
Kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Yanzu haka dai hukumar zaben ta Kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗin tsayawa zaɓe, kamar yadda shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Shika ke faɗi.
Duk wanda aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya, to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko. Daman doka ta sa hali mana cewa cilo daga cikin doka mu sa guideline. Misali kaga a cikin dokarmu da ta kafa wannan gidan, ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin form ko wani abu, amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji akan wannan ne. Wannan kadanmu ne muka samu muka yi nasara a kotu, sanda aka kai mu kara cewa muna cajin kuɗi. So mun sa wannan a cikin guidelines ɗinmu. Su jam'iyyu in sun gama primary election, to duk wanda za su kawo mana lesinsa sai an tabbata mana da cewar baya ta'ammali da kwayoyi. Mun ga clearance daga NDLEA, sannan za mu ba shi dama ya sai form.
Zuwa yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari.
Wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka, ya kamata kuma ya zanto cewa a yi shi bai ɗaya. Abinda nake nufi da bai ɗaya shine dukkanin jam'iyyun nan, da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki, da ɗan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatinsu take mulki, da ɗan takarar da baya ciki. Kuma fatanmu shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zamto an fito da shi ƙarara, kowa ya sani cewa wane ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin da miyagun ƙwayoyi, ko kuma wane yana da.
Kamar dai honorable kai kana na'am da wannan yuri?
Ni ina na'am da shi, ba don kuma ba, saboda wannan zai yi abu biyu. Na farko zai zama wa'azi ga na baya, na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake.
Honorable Muhammad Shehu kenan da ke neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Sai dai Dr. Nasir Adamu Aliyu, lauya mai zaman kansa a nan Kano, ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zaɓe ta jihar.
Shi matakai da cancanta na tsayawa takara, tsarin mulki ya faɗi abubuwa. Misali mutum ya kasance yana da ilimi a matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacinsa da ita hukumar zaɓe ta karɓa. Sa'annan ya kasance ya sauka daga aiki kwana 30 in ma'aikaci ne, sa'annan ya kasance dan jam'iyya ne, sa'annan kuma bai taɓa samun kansa a cikin wanda kotun ɗahar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara 10 da ta wuce. Wannan kenan. Idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take ƙari akan wannan, wacce duk ba ta saba tsarin mulki ba, za a iya yi. Majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin da su yi. Kaga misali suna iya ka'ida, su ce kuma ya kasance mutum hukumar yaƙi da ta'ammuli da ƙwayoyi ta tantance ka, ta ce baka da wannan matsala. Don saka sa wannan ina ganin koda kotu aka ce za a iya tabbatarwa, amma idan ba a yi doka ba, to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan.
Abin jira dai a gani shine ko za a miƙa ƙudurin gyaran dokar zaɓe ga zauren majalisar dokokin ta Kano kafin ranar 16 ga watan Janairun baɗi ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.